السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka saba, a ci gaba da karatunmu na fiqhu na ilimin furu'a a cikin wannan littafi na matnur risala, wanda fadilatu Sheikh Abu Muhammad Abdullah bin Abi Abdurrahman ابن أبو زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وأبو عبد الرحمن أبو زيد ابن عبد الرحمن القيرواني رحمه الله تعالى لتابن ديك بياني نائل من فقه بس مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. إذن با من تابا muna babi mai tsawo mai yawa wanda yake bayani akan abubuwa guda takwas manya-manya, ko da yake ya kara mana, domin idan an yi lissafi abubuwan sun fi takwas: maganan aure, maganan saki, maganan kome, maganan zihari, maganan ila'i da li'ani, maganan kuli, maganan shayarwa. To, abubuwan da ya ambata mana suna da yawa kwarai da gaske, shi yasa wannan babi yake da muhimmanci ainihin, saboda ya shafi rayuwar kowane kwarijo kwarai da gaske. Duk wani mai mata wannan babi ya shafe shi. A yau insha Allahu ta'ala za mu taki daga darasi na 47, inda mala yake cewa: وللمرأة أن تبتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها. وللمرأة مثلنتي يا بعد داما قيامتي أن تبتدي من زوجها ta fahimci kanta daga wajen mijinta, bisa daƙi ha da sadakinta, awa ƙalla ko abin da bai kai sadakin da aka bata ba yayin ɗaura aure, awa ƙara ko fiye da sadakin da aka bata yayin ɗaura aure, idza lam yakun, amma da sharaɗin idan bai kasance an zararin biha, bisa cutar wanda yake mata ba. Saboda haka nan ya dunkule mana, ya ambata mana hukuncin kuli'i a musulunci. Mace ita take ɗaukan wani abu ta ba da mijin, to ta fanshi kanta. Da zaran sun yi yarjejeniya, abinda zai ba ko za ta baki yana da yawa ne ko ɗan kaɗan ne, ko sadakin sai yake so a dawo masa da shi bisa a warware auren. To, ga masabar malikiya wannan kul'i ya tabbata, kuma idan ya kuskure karba, to aure ya riga ya balle. Ko ya yi niyyan zai yi kome, ya yi yunkuri ba zai yi ba. Saboda ai ayan Qur'ani ta ce: ku ba da mata saduqatihinna nihla, ko ba ka bane? Sannan kuma an ce: ya za ku karbi wani abu daga wajensu? Wa qad afta ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. An yarjejeniya, riga an zauna, mai yiwuwa wata da watanni ko shekara da shekaru, sannan kuma ka ce ta dawo maka da sadaki, ai kaga babu dadi a ciki. To, amma dai musulunci ya ce kana iya karba, sai dai in ka karba kuma kuli ne, ka ce ka mayar da ita ba ka yi sa ba.
baka yi ba sai ta dauki mataki saboda sai ta amince tukuna sannan a sake daura aure to kaga in ka cutar da ita wajen karban kudin kulli to za ta rama kwarai da gaske to amma duk waɗannan bayanan da aka yi idan babu cutarwa shi yasa a can karshe ya fada dama abinda aya ta fada فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها الله تبارك وتعالى يتوانن دوكوكين الله ني سبب هكا بزا كيتري دوكوكين الله با الله تعالى يبادى داما فإن خفتم إذا كنت تورن ألا يقيم حدود الله بزا تتيدى دوكوكين الله با to fala junaha alaihima fi maftadat bihi babu laifi akan su ma'aurata su biyu cikin abinda matan ta fanshi kanta da shi kun ji inda aka samu asalin kulli kenan saboda haka ita za ta fanshi kanta akan kanta da shi amma kuma an ce wannan sai idan ya fito daga bangarenta kaman kiyayya da matsaloli ta bangarenta ne bata yi abinci ba ga bakar magana baka yi sa ka kwanta a gadonta ba sai gori ubanta ne mata gadon in ka kwanta a kasa ma ta daga tabarman ta ce wata gwaggonta ce ta kawo mata gudumawa to an haka ne ɗakin kuma waye ya samar da ɗakin ba sai ka daga ɗakin ba mai gabaliya sai dai kun san sha'anin aure wato mace tana gori irin wannan kai namiji ma sai ka rasa me za ka yi dama babban alternative din shine batun faki sai dai shi kuma akwai hadari a ciki don ka tsaya kana ta kace nace da mace tana ce ba babana ne mun kaza ba babana ne mun kaza ai yaya ne yana yake mun kaza to kai yanzu idan zaka zauna ka faɗa mata abubuwan da kake mata to da wanne zaka fara musamman ma idan akwai yaya tsakaninku sai dai idan baka bada haƙƙi gidan haya ita take biya kullum makarantar yara na islamiyya da boko ita take biya ciyar da su ita take ciyarwa lokaci ma har da kai katon mai gida kun san ana samun haka ita za ta yi buge-bugenta ta bada abincin kuma ka zo ka ci har da miƙa kana salati wanda baka aiki da salati iya duka ga wannan kwarai da gaske komai ma za ta iya faɗa maka kuma baka da hujjan da za ka kare kanka yawwa amma idan kuma kana kyautata wa mace 100% duk haƙoƙi kana saukewa kana maka gori to nan ma ba zai yiwu ka ambaci abubuwan da kake yi ba saboda suna da yawa tunda a ƙa'ida inda macen take zaune dole ka gina ko kuma ka biya kudin haya kayan da take sawa dole kai za ka saya abincin da ke cikinta ma a lokacin da take gorin kai ka samar da abincin kuma bata san mangari nawa ka samu kafin ka zo da wannan abincin ba bata san wahalan da kake ba to duk yayan da ake haifa kai ne asibitinsu ngozumansu wane ne lafiyansu sannan makarantansu komi nasu to kaga idan ka hadu da mai gori za ka rasa yadda za ka yi to babban hanyar da za a samu mawarwara shi ne dole sai manya sun shigo dattawa idan suka shigo suka gagara gyarawa to sai ka ce to ni na yadda zan ba ta lafiya amma ta ba da wani abu idan ita take cutar da kai kai kuma kana ganin ka sake haka ba zai tafi banza ba to amma fa ka sani kuma ka auna in ka nemi wani abu aka baka ka sake to ba fa za ka dawo ba don ya fi maka sauki ubangiji ta'ala ya ce wannan babu laifi kuma wannan doka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kada ku kuskura ku ƙetare dokokin Allah saboda zalunci ne ina fata an gane to amma idan lam yakun an dararin biha kina abinda malai ke fada idan babu cutar da ita idan akwai cutar da ita kai kake cutar da ita ta matsa maka ka sake ta kai kuma kace ba za ka sake ba, sai ta kai karanka. To ku dattawa, idan an kawo muku kara irin wannan abu ya gagara gyaruwa, to ita fa ana cutar da ita. Daman mace ka'ida matan aure ana cutar da ita ta haƙura shikenan. Amma in bata haƙura ba, to dole a ɗauki mataki, dole a kwato mata haƙƙinta. Kamar kai ne kai ma ana cutar da kai in ka haƙura shikenan. Idan baka haƙura ba, to matakin a sasanta ku ko ku rabu. Kuma Allah ya faɗa wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala zai wadatar da kowanne bangare idan an rabu bisa ka'ida. Kowa zai ga darasin da Allah ta'ala ya kaddara masa zai ɗauka a rayuwa. To don haka idan mutum yana cutar da mace ta kai ƙaransa wajen dattawa ko shari'a commission ko kotu, sai kuma aka zo aka ce misali ya gyara ya ki gyarawa ko ya sake ta ya ki sake ta ya ce sai ta ba da wani abu, to duk alƙalin da ya hukunci da wannan azzalumi ne, shi ma bai fahimci shari'a ba ƙwarai da gaske. Don ba yadda za a yi ka haɗa kana cutar da ita kuma ka ce sai ta yi fanta sai ta yi kuli, zalunci ne. Malamai sun ce duk alƙalin da ya yanke hukunci da haka ma ana iya warwarewa. Kuli ya tabbata, ina fata an gane, jumana saki ya tabbata, amma kuma dole a karɓo a mayar mata ƙwarai da gaske. Sai a karɓo kuɗin da ta bayar a mayar mata, a rubuta saki a canza lafuzza ɗin, jumana a yi saki ba tare da kuli ba. Wannan kenan. Na'am. Fa in kana an dararin biha, shi yasa idan ya tabbata cutar da ita yake yi raja'at bima a'tatu, dole a dawo mata da abin da ta baki. Wa lazimahu al-khul'u, kuma kul'i ya tabbata, wato saki ya tabbata kenan. Shi yasa yace wal khul'u talqatun la raja'ata fiha, kul'i saki ne na musamman kai tsaye wanda idda baya da amfani a cikinsa, ƙwarai da gaske. La Allah ya yi so ba da zalika amra, to baya amfani wajen kuli. In ka riga ka karbi wannan kudin ki kenan, ko ta yi idda ta kare ko ba ta kare ba, ka ce ka mayar da ita ba ka yi sa ba, ƙwarai da gaske shi ne wato iddan ba za ta yi amfani ba. Saboda ayin mace tana cikin idda kamar sake ɗaya ko sake biyu, ai kana da yanci tunda za ka iya dawo da ita. Dalilin da ya sa aka ce kar ku fitar da su daga cikin ɗakunansu kenan, saboda in tana kusa da kai kamar yadda ita ya fi sauki. Amma in ka mata koren wulakanci ka ce za ka mayar da ita, in aka samu wani yayanta mai tsanani sai ya kama kanta zuwa ita samun matsala. Shi yasa in ka ga ana rigima irin wannan aka kawo maka ƙara ka saurara da kyau, ƙwarai da gaske. Domin ka gane hancin abin, ka gane inda matsalan take, to a gyara shi ne abin zai mike. Wani zai zo ya ce ai na mayar da ita, babanta ya ce bata mai su ba. Mutane da yawa suna garzayewa su zo wajen mu wai mu shiga cikin magana. Kai ka ɗauka yadda kake wawa haka muke wawaye ne, ai gaskiya ne. Kai ka je ka ɓata abinka, ka rikita abinka, sannan kuma ka garzayo kana son mu yi magana lokaci guda mu ce ai uban ya yi zalunci ba daidai ba ne kaza kaza, ko yayanta ya yi zalunci kaza kaza kaza. To yana da kyau ka yi bincike, yawan ka yi bincike sai ka gane ta ina za ka goma baki, tunda ba hana goma baki ba. To maganan kul'i dai asalinsa dai a zamanin Annabi ne abin ya faru. Wata mata wani mutum ya aure ta, to sai ya kasance wata rana suna dawowa cikin jama'a ta ɗaga labule haka ko kuma abin ƙofa ta hango shi cikin jama'a, kawai sai ta ga shi ne mummunan cikinsu, kawai sai ta ji hankalinta ya tashi, ranta ya ɓaci, ba ta son auren saboda tsaba muni. to wannan ba mamaki ma ko abun nan ko ta dabba ko kurege ya fi shi kyau ba mamaki ko zan kowace mace da abin da take dubawa to shine kawai ta kawo kara wajen annabi sai annabi ta to tunda dama gona ya baki a matsayin sadaki yasa aka ce ba lallai sai an ba da kuɗi kashi ba amma dai a ba da kuɗin abin da yake da muhimmanci yanzu kaga wanda aka dauki gona aka baka sadaki ai yayi kyau ko ka dauki fili 50 by 50 irin a tsakiyar gari kusa da gamban hawo gwarai da gaske ko kusa da fada ka baka wannan fili 50 by 50 ai ka mutunta sadaki kwarai ko kuma za ka yi abin nan ɗin ka ɗauko ƙatuwar saniya kamar bana uku ko hudu mafiya yawa mace ake bayarwa saboda ita ma za ta ajiye abin yana hayayyafa yana da kyau a ba da wannan saboda matan su samu natsuwa da kwanciyar hankali to shine annabi ya ce to in za ki mayar masa da gona shi kenan ta ce wallahi ta yarda in ma da ƙari za ta ƙara masa shi ya sa auren dole ba yi da kyau in mace ba ta so a kyale ta kwarai da gaske saboda in ta ji ta washe shi to ku kuma kar ku tilasta ku kyale ta musamman ma yaran mu irin na yanzu wanda ya riga an basu suna zuwa islamiyya suna zuwa makarantun boko suna zuwa kasuwa walansu ma idan mutum ba mataki ya dauka ba abinda suke gani a cikin abin nan a wayoyinsu yana da yawa ka zo ka tilasta ta ka ce sai dan baffawa ne ko sai dan gwaggowan ce ai ba zai yiwu ba sai a samu fitina to ka gyale ta duk waɗanda kake ji suke yin abu kaza wata ta ɗauko wuka ta ce bari ta yanka ki za ka samu ainihin auren da aka yi ba saboda soyayya ba ne sai dai idan kishinta ya wuce misali domin idan kishin mace ya wuce misali yakan sanya ta hauka ne to kai in ka gane haka sai ka zama lafiyayye kwarai da gaske don kun zama dukan kuma haukata to abu ba zai kyau ba wannan shine batun kule na'am sai malai ci gaba da cewa wal mutaqatu wanda aka yanta ta wannan za mu ya gurguje tunda ya shafi bayi ne ta talabdi wanda take karkashin bawa la halkiyaru tana da zabi an to kai mama ahu au to farika ko ta zauna tare da shi ko kuma su rabu saboda haka idan baiwa tana karkashin bawa ne ke aurenta sai Allah ta'ala ya kaddara ita ta samu yanci to shikenan ta samu iko a kansa in ta ce ta yadda to mijinta bawa ne ya kuma sun zama nata kenan amma saboda bautar nan shi ma yake ga ciki sai dai ubangidansa bai isa ya sayar da ƴaƴan ba amma zai iya sayar da shi inda rikicin yake kenan yasa in ta samu ƴanci sai ta balle in ta ce za ta zauna da kishi kenan in ta balle ya fi sauki wa man ishtara zawjatahu wanda kuma yake auren baiwa matarsa sai ya saye ta in fasaka nikahuhu to aure ya kare don da tana baiwa ce wanda yake ko kuma da tana baiwan wani ne yanzu kuma ta koma baiwarsa to maganan aure ba shi ake yi ba maganan bauta din nan ya hau kan wancan wa talaqul abdi sakin bawa talqatani saki guda biyu ne domin kun san sakin da aka ba da ɗa namiji guda nawa ne guda uku ne amma uku ana iya raba ki biyu sai an samu guzuri da yanzu kamar saki guda uku ne ka raba sakin gida biyu zai zama nawa sai da rabi to ya za a yi rabin ya ne rabin saki babu rabin saki ya sa aka kammala idan bawa yana aure da mace ya sake ta saki ɗaya ko saki biyu to fala ta hillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra wannan ita ce ka'ida ina fata an gane wa iddatul amati haidatani ita ma baiwa iddan ta haila biyu ne tunda shi ma ba a raba ki gida biyu kun ga ya za ta yi haila uku ita kuma baiwa za ta yi haila biyu wa kafaratul abdi sai dai kuma kafara na bawa kal hurri kamar na dani bi khilafi ma'anil hududi wat talaq amma banda abinda yake kafi haddodi na jara'ib shine na abinda ake kiransa punishment wadanda suke kaman manya capital punishment da kuma abinda ya shafi saki kamar yadda muka yi bayani to amma a sauran naka ce kafara azumi 60 ci yadda miskine 60 ci yadda miskine 60 shi saboda ba a samu wani dalili mai karfi da zai sa a raba shi yasa yadda da zai yi haka ma bawa zai yi wajen abin da ya shafi zihari misali wannan kenan zai shayarwa wa kullu ma wasala ila jawfin radi'i fil hawlain to abinda ya shiga cikin yaro jindiri a ƙasa da shekara biyu minan labani na nonon wata mace fa innahu yuharrim to yana haramta aure tsakanin ku da wannan mata ta zama uwarsa kuma ƴaƴanta sun zama ƴan uwarsa saboda haka an samu alaka mai ƙarfi wa in masatan wahida mala yace ko da ko zo ba ɗaya ne dalilin da yasa malamanmu na da kullum suke tarin ka gargadi wa mata kenan da suke zuwa gidan biki kwarai da gaske al-imam malik bin anas da waɗansu manya-manyan malamai da wasu sahabbai sun tafi akan cewa idan yaro ya tsotsi nono sau ɗaya na wata mata idan bai kai shekara biyu ba wannan tsotsa ɗaya ɗin nan to ya sanya katangan haramci a tsakaninsu da wannan matan da ƴaƴanta gaba ɗaya to shi yasa suke gargaɗi ina fata an gane wannan ita ce fassara ta farko abinda mai risala ya ɗora mu a kai kenan kuma wannan shi yake gwada cewa duk wanda ya wadatu da nono yaron da yake yayi wayo shekara ɗaya da rabi ko kusan shekara biyu ya wadatu da nono ko ba a baki ba saboda lokacin da yake kuka ko da ba a baki ba ba matsala ko bayan ya wuce shekara biyu ya zama ƙato to idan an shayar da shi babu haramci an gane sai na biyu mazhabar nana Aisha radiyallahu anha da waɗansu sahabbai su kuma sun tafi akan cewa da akwai aya tana maganar shayarwa sai an yi goma shine haramu amma sai aka soke goma aka dawo biyar khamsu radatin shayarwa biyar kuma har manzon Allah ya rasu ya bar duniya wasu suna karanta wannan aya ba san an soke ba kwarai da gaske saboda haka a ƙarƙashin wannan sai idan shayarwa ya kasance biyar ɗaya har biyar kuma kafin shekara biyu lokacin yaro yana buƙatar nonon mahaifiyarsa to kaga yin haka ne ashe idan mace ta ɗauke shi a gidan biki ta shayar da shi sau ɗaya to babu maganan haramci saboda wannan fassara ta uku ita ce ta tsakani ita ba ta can kuma ba ta nan shine hadisin da ya tabbata mai guda biyu annabi ya ce la tuharrimul masatu wal masatani a wani waje walal masatani awil imlajatu wal imlajatani bi ma'ana tsotsa guda ɗaya ba ta haramtawa haka ma tsotsa guda biyu yaro ya sha nonon wata sau ɗaya ba ya haramtawa haka ma idan ya yi kasa biyu. To a nan abinda za mu fahimta in ya yi kasa uku haramun ne. Ina fata an gane. In ya yi kasa uku haramun ne, da farko ta baki ya yi shiru, wata rana aka sake haduwa a gidan biki, ta sake baki ya yi shiru, wata rana aka hadu a gidan melene, ta sake baki, da wannan shi ne haramci. Amma in ɗaya ne ko biyu babu haramci. Ina fata an gane. To mun samu fassarori guda nawa? Guda uku. To amma ya danganta da dalilan da mutum ya yi amfani da su wajen kare ko wani fahimta a nan. Mu za mu ɗauki wannan, dole a yi takazanzan. Idan ɗa ba naki bane ko jinjiri ba naki bane, banda wannan gaggawa. Sai dai idan mahaifiyarsa ta rasu, to wannan kuma idan ta rasu ko kuma tana da wata lalura, to sai a samu wanda za ta ringa taimaka mata kullum tana ba da wannan nonon. Kun ga kenan riga an samu tabbaci, mai kwarai da gaske. Kusa a zamanin Annabi irin waɗannan abubuwa sun kasha faruwa. Duk wani lokaci abin yakan zo da rigima, in ya zo da rigima malamai suka ce abin da aka faɗa shi za a yi aiki da shi. Wasu kuma suna ganin duk abin da ake taraddadi, to shakka baya kore wannan. Wato wani ne ya auri wata, da ya aure ta amarya, sai wata mata ta zo ta ce, ai da kai da amaryanka duk na kayar da ku. Kayya kayya kayya, aka je gaban Annabi. Sai manzo Allah ya ce, to ya za a yi, ta riga ta faɗa. Shi yasa aka ce a ƙa'ida ana son a samu shaidu guda biyu maza. Amma kun san wani abu, shaidu guda biyu maza a nan ba su da ƙarfi, saboda abin da ya kafi kayarwa ne. Yanzu yaushe za a ce mace tana kayar da jinjiri a ɗebo waɗansu ƙarfi guda biyu suna gani? Yaushe za su gani? Sai dai a samu mai gida ko da babban ɗansa mai wayo, ko wani ƙaninsa mai wayo, ko kuma irin gida na ƙauye wanda yake da uba da ɗa, za ka samu duk suna ciki su ba da shaida. Amma yana da wuya, saboda ba kowace mace ce a gabanka za ta cire nononta tana ta ba da ɗanta ko ta ba da wani yaro ba, musamman ma a irin yanzu. To shi yasa maza guda biyu su ba da shaida a kan wannan ƙarfinsa ina. Wasu malamai sun ce, eh to za a duba mazaje guda biyu, su za a karbi shaidansu, ko kuma a samu ainihin namiji guda ɗaya, ko a samu mata guda biyu. Sai wani ya ce, to wancan kuma da matan ta zo ta ce ita ta kai, ai ita kaɗai ce kuma babu shaida. Annabi ya ce, to ya za a yi tunda ta riga ta fala? Ya za a yi sai karbu da amaryan tunda ta riga ta fala? Kaga ita kaɗanta kenan. Wannan shi yake gwada cewa ke mace guda ɗaya idan ta zo ta ba da shaida, ai wance fa ta kayar da wani, yaya za a yi a ɗaura masa aure da ƴarta? Sai ku warware auren, kwarai da gaske. To don haka gara a yi takazanzan, tsotsa guda ɗaya ko da tsotsa guda ɗaya ne, to lallai haramci ya tabbata. Na'am. Sai kuma malaita ne, wala yuharrimu ma urdi'a, baya haramta ta abinda aka shayar ba'dal haulaini, bayan shekara guda biyu. Sai dai wannan ma akwai maganganu a kai, don akwai malaman da suka tafi akan cewa idan akwai ƙato ƙanƙantin yara a gidanka wanda suna shiga suna abin nan, kana son ka bar su su yi ta shiga, to idan matanka suka haihu sai su tatse nononsu su ba da waɗannan kattin, yayin ba haka ba hana su zama a cikin gida, ko kana sa gilas kuwa? Sai a makure ka a baka ka sha. To yadda aka yi, in aka takura ka da wannan shi kenan, haramci ya tabbata. Saboda haka akwai masu fahimtar cewa duk wanda ko da bayan ya balaga ne aka baki nonon mace da yawa ya sha, to haramci ya shiga zakani. Amma kaga masabar malikiya, ba su dauki wannan fahimta ba. Shi yasa ko da accidentally ka sha nonon matanka wurin ku yana nan. Yayin da za ka yi hadewa ka hade. Sai dai kun san wani amai ne zai sake a ciki. Don abin da ake ba da yara ƙanana kai ka je ka sha, in ba ka saba ba zai yiwu ba. Ko ba ka bane malam Babangida?
Na'am, illa ma karuba minhuma, sai dai abin da ya kusa da shekaru biyu ka shahri wa nahwihi wa qila wa shahraini,
haka dai kaman wata guda ko abin da bai kai wata guda ba ko wata biyu, saboda wani kafin ya je wannan lokaci zaka samu wato ya riga ya wadatu da nonon mahaifiyarsa. Amma ni abin da na lura yanzu mata suna yawan suna saurin yaye yara. A da ni na ganin kannen mu har sukan yi hakwara gaba dai ba yayin su ba. Shekara biyu shekara uku. Amma yanzu sai ga yaro tun kafin haƙorinsa yan guda biyu ko guda abin da an yaye shi. Yasa za ga yaran yanzu sai gansu kaman wato kaman rabo haka suke. Saboda shayarwar nan yana da muhimmanci a ainihin. Sai dai idan ita uwar nonon ta bayi da kyau. Amma da Allah ta'ala ya ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlain kamilain. Wanda yake ya ce liman arada an yutimma ar-rada'a. Shayarwa shekara biyu nan yana da muhimmanci a ainihin. Yasa ko kai taka banzan kada matanka, kada ka kuskura matanka ta dauki ciki a tsakanin waɗannan shekaru guda biyu. Saboda matsala ne. Amma bayan ta yaye shikenan sai dai akwai wahala, ita za ta wahala. Kai kuma kai za ka kashe kudi wajen magani. In baka da shi kuma haka za ku yi ta tafiya cikin matsala. Zai iya affecting din rayuwanku a gaba. To kai ka san dabaran yadda za ka yi. Ko ka haƙura ko ka rinka haɗawa da kanwa. Mai haƙurai da gaske. Ko kuma ka yi dabara. Kamata ya yi yaro a barke wato ya yi ƙwari kafin a yaye shi. Yasa za ka ga a da sai ga ƙaton yaro ana goyonsa. Yanzu za ga mata masu shekara 35 40 suna kukan menene wai bayan suna ciwo. Ba ƙwarai da gaske. Kaga wata mata na taki da kyar. Alalin ka bincika za ka samu uwarta wato ta goye ta ma yana jin tana da shekara 4 ko 5 ma ta goye ta baya. Ita ta gagara miƙewa amma mahaifiyarta tana miƙewa. Me yasa? Yana da kyau malaman asibiti su mana bincike akan wannan. Yana da kyau a yi bincike akan wannan. To almuhim ga mazhabar malikiyya duk wanda ya kusan shekara biyu ya wadatu da nonon mahaifiyarsa, to kowace ta shayar da shi haramci ba zai shiga tsakaninsu ba. Shine abin da mai risala ya ambata mana. Walau futila qabla al-hawlaini, da za a yaye shi kafin shekaru biyu fisalan yaye istaghna fihi bit'am, wanda ya wadatu da abinci to in aka shayar da shi lam yuharrim ma urdiya ba'da zalika. Duk abin da aka shayar da shi bayan nan ba zai haramta shi ba. To kun ga masu wancan fahimta su ma mai risala bai yi supporting dinsu ba. Masu ce ko da mutum yana da shekara 8 ko 9 ko 10 ko 12 idan mace ta ba shi nonon ta ya sha to haramci ya shiga tsakaninsu. Wa yuharrimu, sai dai a mazhabar malikiyya yana haramta bil wajuri da dura wa sa'uti da durawa a hanci. Alwajuru shine a tura wa mutum a makogoro, a sa'uti a tura wa mutum a hanci ko ta hanci aka sa masa, musamman yanzu da ake idan akwai lalura aka sa masa ta hanci ya sha nonon wata, to wannan haramci din ya tabbata. Tunda dama ana maganan ma fatakal am'a wa kana qabla hawlain, wato abin da ya bude masa uwar hanjinsa ya masa maganin yunwa. In ya masa maganin yunwa to shine haramcin yake abin nan yake tabbata, tunda akwai nassin da ya tabbatar da haka. Wa man arda sabiyan,
don haka duk wanda ta shayar da wani yaro fa banatu tilkal marati ya ya mata na wannan matan wa banatu fahliha da ya ya mata na mijinta ma taqaddama aw ta'akhkhara tsohon mijinta ko bazaurinta ko sabon mijinta ikhwatul lahu sun zama yan uwansa to nan ma dai akwai maganganu da yawa wannan suna ganin ita wannan matan ne kai zai to sai dai kun san abinda aka sani shine mafiya yawa nono yakan zo wa mace ne idan ta haihu ba za ta haihu ba sai mijinta ya sadu da ita idan mijinta ya sadu da ita shine ciki zai shiga har a samu ciki har kuma a zo a haifi wannan ciki din sannan a samu wannan nono to akwai taimakekeniya mai karfi tsakanin mata da miji wajen samar da wannan nono ko ba haka bane to shi yasa in aka samu wani yaro bare daban ya zo ya sha wannan nono to shi ma mijinta akwai contribution din sa ciki tunda akwai contribution din sa ciki yana da ƴaƴa mata na wata matan to haramun ne wannan yaron ya zo ya aure domin saboda yan uwansa ne ina fata an fahimta kuma yana iya yiwuwa za ka samu mace ta yi aure da farko ta haifi ya kaman biyar haka wani gida sai ta yi aure a wani gida ta haifi ya hudu mai yiwuwa tana shayar da ɗaya daga ciki ta shayar da wani yaro daban bare wanda ba jinjirinta ba to kun ga ƴaƴanta na wancan gida da ƴaƴanta na wannan mijin shine abinda malai ke faɗa mana ina fata an gane sannan kuma da sauran ƴaƴan wato sauran ɗakunan tunda su ma mazajen sun yi contribution wajen wannan nonon musamman ma mijinta da take aurensa a halin yanzu da ta shayar da wannan yaro an gane ko sai dai kuma wali akhihi nikahu banatiha dan uwansa yana da halin ya je ya auro wadancan saboda haka mun fito ciki uwa ɗaya uba ɗaya da ni da kai amma kai an je an shayar da kai a wajen wata mata tana da ƴaƴa mata mijinta ma yana da ƴaƴa mata to dukanmu idan muka girma kai ma ka girma haramun ne ka auri ƴar wannan mata da ƴaƴan mijinta haka ne to amma ni da muka fito ciki uwa ɗaya uba ɗaya sai in je in auro wata ƙanwanka ko yarka ta wajen shayarwa ka ga na daɗa ɗaure ka kenan kai a nan ƙanina ne sannan kuma na auri wata yarka ka ga kai laifi zan kwakwaɗe ka ba ka da bakin magana ta ko'ina kana gargajina saboda mai saboda ai harancin kai ne ya shafa tunda ni ba kai ni shayarwa ba amma dai uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya to kaga sai ka yi kiyasi da wanda suke uba ɗaya ko kuma suke uba ɗaya wannan shi ake kiran sa tigihu Allah ya saka wa malaman nan da alheri sai babun fil idda babin da zai yi bayani dangane da idda wa nafaqa da ciyarwa walli sibra da kuma yi sibra'i wato na kukutan mahaifa to mun sani dai idda ubangiji ta'ala ki yi umarni wa annabi umarnin da ya bada annabi kuma ya shafe mu duka kwarai da gaske saboda haka abinda ya zama wajibi mu sani wa iddatul hurratil mutallaqa idda na ya mace wanda aka sake ta idan ya ce idan an sake ta akwai salasatu quruyin wato tsarki tsarki har guda uku haka ya kamata mu fassara domin haka ya fassara kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna ya ce salasatu quruyin salasatu quruyin salasatu atharin saboda tuhur tsarki ne muzakkar ne salata adadi ne mu'annas ne adadi yakan saba da ma'dud idan ma'dud muzakkar ne
to adadi mu'annas ne, idan adadi mu'annas ne ko kuma muzakkar ne to ma'dud zai kasance mu'annas ne. Ina fata an gane. Kamar yadda nace akwai masu cewa al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasa quru'in, to idan ka fassara da salasa quru'in zai zamo haila kenan. Saboda haila, lafazin haila mace ce in ka hada suna da yawa to dole adadi ya kasance muzakkar. Amma nassin Qur'ani abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata salasata quru'in, to shi yasa masabar malikiya suka ce salasata quru'in salasata atharin, saboda wannan quru'i jam'i ne na athar, na tahur kenan tsarki. Ina fata an gane. Saboda haka da tsarki yake lissafi ba da haila ba. Idan ta yi tsarki uku shi kenan ta gama idda. Kanat muslima can au kitabiyya, musulma ce ko ahalul kitabi, tunda an ba da dama a aure ahalul kitabi. Wannan ya gwada ake dole sai an karantar da su kenan. Kawai ba za ka je ka yanyamo ahalul kitabi ba. Za mu je mu gani a babin iddan takaba, akan iya samun sabani kwarai da gaske. Shin ita za ta yi ko ba za ta yi ba? Musulma za ta yi iddan takaba watanni hudu da kwanaki goma. To ahalul kitabi ya za ka yi da ita? Kwarai da gaske, sai ga an samu rudani. In ka ce mata yi watanni hudu da kwana goma ita ba musulma ba ce. Wannan ya gwada ran da ya mutu shi kenan kawai sai a daura mata aure ko a coci. Da wani a ranan. Musulunci ko ba zai yadda da wannan ba, ka gani? Yasa za a iya samun implication da yawa, dole a lura. Wal'ama, amma baiwa wa man fiha baqiyatu riqqin, ko wa man fiha baqiyatu riqqin, da wanda yake akwai sauran abin nan bauta a jikinta zai zamo Qur'ani. Qur'ani shine abin da ake nufi anan, abin da yasa kenan mai yawa wani zai gani Qur'ani ya zama tsarki guda biyu kenan. In kai tsarki biyu shi kenan, amma ya tsarki uku ne, saboda haila ba yadda za ka yi karaba a ce da ya daraji. Kana zauju fi jami'ihinna hurran aw abda, kimijin ya kasance da ne ko bawa, ba al'akari da wannan kwarai da gaske. Wala qara, da Allah ya ce salasata quru'in, wannan salasata quru'in, alquru'in nan ɗaya ɓangaren jami'in saki ne a ƙara, hiyal ataharu, tsarki ake nufi, wato tsarki tsarki mai jami'in tsarki ɗaya tsarkoki da Hausan Bauchi tsarkoki. Ina jin zazzagawa ma haka suke fada, tsarkoki su ma za su yaba da jami'i, amma kamar tsarki bai da jami'i. Bai da jami'i a standard Hausa kamar yadda suke fada. Al-tuhur tsarki, al-tahara tsarki, al-tuhur tsarki, al-tahara tsarkoki, to kaga zai zama wani abu daban. Na'am, wannan wal-aqra hiya al-tahar, ya sake maimaita mana ne kamar a wancan babi na aure ya ambata mana kwarai da gaske. Allati bainad damaini, wanda ake samu a tsakanin jini guda biyu. Saboda haka lokacin da mace aka sake ta, idan ta yi jinin al'ada, sai idan ya ɗauke wani jini ya zo ta yi ɗaya kenan. Idan wani jinin ya zo ya sake ɗaukewa, ta zauna zake ya sake dawowa, ta yi biyu kenan. Ina fata an gane. Saboda haka za ta tsallake ne da me da ainihin jinin al'ada. Saboda idan ta yi tsarki guda uku, to tana gama na ukun nan jini yana zuwa mata. To ta riga ta tsere, ba yadda za a yi mayar da ita. Amma kun san a can baya mun ambata, akwai malaman da suke ganin tana shiga farki na uku, to duk wanda ya mayar da ita ganganci ne, domin kamar mugunta yake so ya mata kwarai da gaske. Ina fata an gane. Wannan shi yake gwada cewa a ke mace in tana cikin jinin al'ada za a iya daura wuri, tana cikin jinin al'ada za a iya daura wuri, kuma za ta tare tana jinin al'ada. Sai dai ba za a sadu da ita ba sai idan jini ya ɗauke. shi yasa nake ganin zaurawa masu karambanin nan da samari yana da kyau da Allah in aka yi auren mace randa za ka yi ta gidan miji a ringa bincikawa. Wani za a ganki kamar yana da hankali amma wawa ne, wani za a ganki kamar yana da natsuwa amma bai da natsuwa. Mace tana cikin jinin al'ada mai yiwuwa saboda yana Allah Allah zai iya zuwa ya je ya auka mata. Alhali kasadu da mace tana cikin jinin al'ada haramun ne. Haramun ne. Malamai da yawa suna ce in kai haka ma ka gane kuskurenka to akwai sai ka bada akwai ta. Sai ka bayar. To kaga hatsari ne. Yana da kyau iyaye da Allah musamman iyaye mata domin su ne za su abin nan. Dole ka tambaya to mu muna so mu sa ranan aure kaza kuma ranan za ta tare ke me kike gani to ke ma uwa karki zama wawuya tunda ba kowane abu ne sai uban ya fito da kifili ba eh to ne ina ganin karshen wata amma fa lokacin take jini kuma jinin da yana mata mako guda to yaushe kike ganin ya kamata a sa ranan kaza yana da kyau a ringa lura da wannan saboda kada a auka cikin haramci. Na'am. Fa in kanat mimman lam tahir to amma kuma idan mace ba ta haila fa sai aka sake ta kuma ga idda nan aw mimman kad ya'isa min al-mahid ko wanda ta dauke tsammani daga jinin al'ada saboda shekaru wannan ba ta haila saboda yaranta domin kun san waɗansu za su iya girma sosai a yi aurensu su zauna a gidajen mazajensu amma ba su fara jinin al'ada ba. Ana samun haka musamman ko a yanzu a ƙasashen duniya waɗansu ɓangarori ana samun haka. Wani lokaci kuma za a samu mace ta kai shekara kamar 60 ko 65 ba ta jinin al'ada wanda yake babu takamaimen shekarun da yake ɗauke musu. Shekaru sun tura sannan ita ba ta jinin ma gaba ɗaya ya ɗauke kuma sai suka yi rikici da mijinta ya sake ta. Alhali Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurra. To ya za a yi to sai a sake wannan ayar sai a kamo ɗaya ayar shine wanda malai fasara mana ya ce fa thalathatu ashhurin fil furrati wal ama watanni uku ne. Wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna. Saboda haka aya ta riga ta faɗa duk matan da ba ta al'ada saboda ƙarancin shekaru ko kuma ya ɗauke saboda yawan shekaru in an sake ta wata uku ne cur. Saboda haka kai alƙalin ƙauye ya kamata ka gane haka in karka zo a ƙwarai da gaske tunda ko a kwanan nan ma ya yi wannan rikici da alƙali ne fa alƙali wanda aka ba shi appointment daga gwamnati an sake mace yana ce wata uku kawai za ta yi ba mamaki alƙalin ma ko bai ya aure ba ne irin wanda aka ɗauke su ba su ya aure ba ne ko kuma matarsa ɗaya ne maki ana wuji-wuji da shi ya san yana aka dosa ba ai ko ba ka yi karatu ba ya kamata ka ɗan ɗinkayi wani abu ko wai sai ce wata uku ne. To wallahi duk wanda ya yanke hukunci ya ce wata uku ne idda to matan da suke jinin al'ada an rinka rigima da su kenan kuma an rinka yin aure a kan aure ko an rinka yin aure da ciki namijin baya wanda musulunci bai yadda ba. Ba yadda za a yi mace tana da ciki a ɗaura mata aure da wani ya je ya sadu da ita saboda wannan saduwan yana taimakawa wajen girman wannan yaro. Don haka haife ki ɗan nawaye na wanda ya yi cikin tun farko ne ko wanda ya goya ki a ciki in kai ne alkali ya za ka yanke hukunci ko kuma za ka ce a raba ki biyu ya za a raba ki biyu ai ba zai rabu ba. To kana shiga wannan rigima ki ya sa musulunci ya ce in dai akwai ciki to a haƙura. Shi ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bai halatta gare su ɓoye abinda Allah ya halitta a cikin cikinsu ba. Wannan kuma ba mata yake bari duk mace in ta zo ta ce ta gama al'ada yadda za a yi sai dai akwai shakka ko ba ta gama ba in ta ce ta gama ba yadda aka yi ya. Shi ya sa Allah ya mutu wa'azi
wa iddatul hurratil mustahada,
amma iddan mace mai jinin istihada wanda jinin ta rikice ko yaushe jini yana zuwa a wilamati ko baiwa fi talaki wajen saki, to su kuma suna da mazala sanatun shekara guda ne. Haka sayyidina Umar ya yi hukunci kamar yadda aka samu a sa Imam Malik ya ruwaito wannan cikin Musa Malik, inda aka samu dalili kenan kwarai da gaske. Mace mai jinin haila, wato mai jinin istihada, jinin ciwo da Hausa aka suke fada, gaba ɗaya jininta ya rikice ko yaushe yana zuba mata, to shekara guda ne. Shi yasa ma aya ta ce wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum, sai ayan ta ce inirtabtum. Inirtabtum din nan jumla ce itiradiyya, in ka zo asalin fassara inirtabtum din nan akwai matsala wajen fassara ta, sai ka tsallake sai ka ce jumla itiradiyya mai yiwuwa la mafhuma laha. Amma in an samu mace wanda take da rikicin jini, to sai ta zauna wata tara, sai ta zauna watanni tara cur, watanni tara din nan shine za a fita daga shanka. Sannan kuma sai ta kara wata uku, salasatu fa salasatu ashhurin, fa iddatuhunna salasatu ashhurin, in ka hada ki ne shekara guda. Saboda haka in kana alkali yana da kyau ka gada da dubawa da kyau, ka je ka samu sharhin da malamai suka yi kan wannan matsala. Wa iddatul hamili, mai ciki fa, anan yace fi wafatin aw talakin, da masabar malikiya macen da take da ciki sai aka sake ta ko mijinta ya mutu, wadu hamliha, tana ajiye abin da ke cikin cikin ta shikenan. Kanat hurratan aw amatan aw kitabiyya, sawa'un yace ko baiwa ko ahlul kitabi. Saboda Allah ya faɗa wa ulatul ahmal, ko wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna, su ajiye abin da ke cikin cikinsu. Saboda haka mace tana da ciki sai mijinta ya sake ta da safe, da ya sake ta da safe da rana sai ta haihu, to babu komai, ta tsere masa, ba yadda za a iya dawo da ita musamman sake ɗaya ko sake biyu, ba zai yi ba, ta riga ta tsere masa. Sai dai a sake sabon aure idan ta yarda da sabon sadaki, kwarai da gaske. Amma kafin ta haihu yana iya dawo da ita, kafin ta haihu yana iya dawo da ita. To sai dai kuma ku duba ku gani, mafiya yawa mata a kowane wata sukan yi jini sau ɗaya, sai aka sake mace tana da cikin wata ɗaya ko watanni uku, kuma mai yiwuwa sai ta yi wata tara sannan ta haihu ko shekara guda. Zaman iddan da za ta yi kwana nawa za ta yi, watanni nawa? Kun ga an samu ƙari, shi yasa su suna da sauki. In ya samu akwai matsala to akwai zawaitawa. Amma a yanzu duk mutumin da ya saki matarsa tana da ciki, akwai ka'idan ciyarwa za mu samu. Kun ka sake ta, to akwai maganan ciyarwa. Kuma an ce yana da kyau a ringa dubawa duk mutumin da ya sake matarsa tana da cikin wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku, to dattawa da masu iko su duba, domin zai zaunar da ita har watanni shida ko bakwai, akwai cutarwa a ciki. Idan ta zo dab da ciki wata tara tana taki da ƙyar ta yi kusan haihuwa, sai ta ya mayar da ita, to ku ɗauki mataki a kwarai da gaske, ku ɗauki mataki. Ai, kar ku yarda ya mayar da ita haka sai an kai shi gaba, saboda ba mamaki sai bayan ta haihun kuma da ƴan kwanaki ya zo ya sadu da ita sai ya sake sake ta, to za a samu matsala, saboda ya daɗa ɓata mata lokaci. Kuma akwai mugayen da suke haka ko jahilan da suke haka, to ku saita su. Ɗaya ɓangaren matsala, duk matan da take da ciki sai ya kasance tana da ciki, sai Allah ya karbi ran mijinta da safe, aka zo aka ce ya rasu kuma ba fada ba ba san cewa ya rasu ba da rana ko da yamma sai ta haihu to ta gama ta kaba idan ta ga dama a ranar za a iya daura wuri sai dai yana yiwuwa an mata mutuwa ta yi wannan to ga masabar malikiya ne ta gama ta kaba amma waɗansu masabobi suka ce akwai tadakulul iddatayn ta gama wannan na farko amma sai ta yi ɗayan watanni hudu da kwana goma tunda akwai maganan ta kaba akwai maganan gado za ta yi watanni hudu da kwana goma to matan da ta haihu ta yi wata hudu da kwana goma kafin ta yi aure wannan mai sauki ne kuma izzatili abin da ya faru zamanin annabi mace ce aka sake ta ko mijinta ya rasu bayan kwana kaman goma sai ta haihu sai annabi ya ce shikenan sai ta nemi mijin aure bayan kwana goma tunda Allah ya riga ya faɗa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna Allah ya riga ya yanke hukunci shi ya sa mai risala kai tsaye ya dauki wannan matsala sawa'un wajen mutuwa ko kuma wajen ainihin saki na aure to yana da kyau a rinka la'akari da halayen ga matan da su fada a ciki yanzu wata tana da ciki mijinta ya rasu bayan kwana biyu sai ta haihu sai ya kasance shi ma mijin kame-kame yake yi idan ta zauna har watanni hudu da kwana goma za a samu matsaloli iri daban-daban sai manya su zauna su yanke hukunci wanda yake so da jegonta haka sai aure ta saboda in ya aure ta shi ta ci gaba da daukan dawainiyanta musamman ma a yanzu da duniya aka yi yawa mazaje suna karambani suna abinda suka ga dama ba tare da kiyaye ka'idodi ba abinda zai baka mamaki ma'aikaci ne fa albashinsa 35,000 a wata ko 45,000 amma za ka samu yana da mata hudu kuma kowace da gidanta haba Modibo kowace da gidanta mai yiwuwa ma biyu daga cikinsu yan mata ne ya aure su sun haifa masa ya'ya sun kai 8 biyu daga cikinsu kuma zaurawa ne ya haife su ya aure su wato kafin ya aure su dama suna da ya'ya kida-kida a wani gida kuma suka zo suka sake zuba masa hurhudu kuma kowace tana gidan haya irinsu idan ka je albashinsu sai ka samu 35,000 ko 45,000 5,000 ake baki duk sauran yana tafiya wajen masu gari yanzu wannan adalci ne ba adalci ba ne gaskiya mu mazaje muna yin ganganci da yawa a yanzu saboda Allah ta'ala ya ba mu dama shikenan muna ganganci da yawa kuma mutumin da ka same ki da irin wannan albashi 35,000 da mata hudu kowace tana gidanta gidan haya sannan idan kai lissafin ya'yan nan 8 ga 8 16 sannan ga guda 20 idan ka haɗa sun zama nawa 36 sai ka samu akwai iyayensa da kannensa da ƴan uwansa suna ƙauye suna fama da talauciya ga gara taimakonsu kai na Allah zai maka rahama Allah ya kyauta na'am sai wanne wal mutallaqatu matan da aka sake ta allati lam yadkhul biha wanda mijinta bai yi dukuli da ita ba la iddata alaiha babu idda akan ta mace ce aka aure ta da aka aure ta sai mijinta ya sake ta kafin ya sadu da ita sai ya sake ta to babu idda akan ta Allah ya faɗa cikin suratul ahzab kama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha yace famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila wannan kyauta ta musamman za a yi mata ƙwarai da gaske ba za ta yi idda ba wannan shine sakin wawa an daura maka aure da safe kai kaddara ma a ce irin wanda ba sa tarewa da wurin nan ne sai wata da wata biyu a gidansu shikenan wani abu sai dan kufula ka buga mata sau biyar bata dauka ba sai kace ka sake ta kuma tura mata da takarda wallahi yasa ni nake son a bar duk wanda zai aure ya ji jiki Allah amma baba to raki ga kin nan kuna sakalta yara kuna sakalta yaya gaskiya yaro inda zai zauna sai an nemo masa sadaki sai an nemo masa goron da za a daura aure sai an dauimo masa kaya ma sai an masa da to dole ya sake amma ya nemo sadaki da kyar ya nemo wajen zama da kyar ya gina daki bayan ya gina yayi fenti yace kusa rana wani yayanta ya shigo yace wai wannan akai aure ma mura zai kamata mun kara sati hudu sai daki ya sha kwarai da gaske ya yi komi da kyar wallahi ko so 20 ya buga mata bata dauka ba zai ce ya sake ta ba to kun san ana samu yanzu kawai sai ce shi ya sake ta kawai ba da takarda iyayen suna kiran sai ce shi ba zai zo ba ma ya ba da takarda to wannan shine sakin wawa kuma shine wawa to ya sake ta da safe tunda babu maganan abin nan suna iya ce kawai daman ga wannan uwanta ya zo ya matsa yana abin nan kawai ya sake ta tsakanin su minti 30 ko minti 15 a daura aure da wani kuma kun gaishe ya dawo kofan gidanku kwakkwada masa maji a domin kawo shi ai bai kyauta ba to sai dai kuma idan ya kasance ba sakin ta yayi ba an daura musu aure sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa rasuwa to nan ma ba za ta yi babu maganan iddan aure amma sai dai ta kaba malamai suka ce abinda ya fi sauki za ta yi ta kaba wasu malamai kuma suka ce ko ta kaban ma babu tunda Allah ya ce fama lakum alaihinna min iddatin ta tadunaha fama lakum lakum dinnan sawa'un kuntum amwatan aw ahya'a kwarai da gaske tunda Allah ya ce fama lakum amma kuma dole a bata gado ba shi dai ba su sadu ba dole a bata gado me yasa za a bata gado saboda igiyan aure ba take waye ba kamar yadda za mu samu wata matsala nan gaba duk wanda aka sake ta sakin kome ma sakin kome sai mijinta ya mutu a tsakani insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh